za mu dauki dogon lokaci ba.
Na'am.
Menene bin iyayi?
To bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bayan haka ƴan uwa masu bin wannan tasha mai albarka tashar alheri radio, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
To mallam, kamar yadda ka gabatar, babu shakka wannan maudu'i ne mai matukar muhimmanci, biyayya ga iyaye. Domin daya ne daga cikin taraku na tarbiyyar da musulunci ya yi ma yaya. Baya ga bautar Allah subhanahu wataala, babu abin da ya kai muhimmanci a gun musulmi kamar biyayya ga iyayensa. Kamar yadda nasoshin Alkur'ani mai girma suke nunawa. Kuma ita wannan biyayya, kamar yadda ka faɗa, abin da yake nufi da ita a taƙaice shine ƙoƙarin sanyaya wa iyaye ransu da jiyar da su daɗi, da nuna musu girmamawa da mutuntawa. Yayin duk wani abu wanda zai sa su ji cewa ai alhamdulillah lallai su ma sun mora haihuwa a bisa mizanin shari'a da al'adu na kirki. Duka abin da za a yi wanda zai mutane za su gani su sa albarka, su yi alasan barka, to yana cikin biyayyar iyaye. Tunda kan yi musu hidima, sama wannan hidima za ka yi ta ne da jikinka, ko da dukiyarka, ko da lafiyarka, ko da wani sultani, wato wani mukami da kake da shi. Da kuma baya ga hidima, kyautata musu da yin magana da su cikin ladabi, da girmama abokansu da sa'anninsu da ƙawayensu, da kuma bayan sun rasu yi musu addu'a, da tuna su da sada zumuncin al'ummar da suka rayu tare da su. Wannan dai yana cikin abin da ake lissafawa a matsayin wato biyayyar iyaye.
Na'am. Kamar yadda malam kai bayani cewa mutunta su, girmama su, da kamba ba su, kuma babu wani ibada mai mahimmanci musamman bayan bautawa Allah subhanahu wata'ala sai da a gare su.
Na'am.
Ko akwai wasu nasoshi ne wanda suka rafi wannan zance?
Kwarai da gaske, akwai nasoshi da dama a cikin Alkur'ani mai girma, da sunna ingantacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke goyon bayan waɗannan maganganu.
Na'am.
Daga ciki akwai daga Alkur'ani farko, faɗin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul Baqara: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ هَزُوا قَرْشًا آيَة وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ كَغَا دَ أَكَ أَمْبَچِ چِيوَا اللَّه يَچِي يَا دُوكِي الْقَوْرِي يَا جَا كُنَّن بَنُو إِسْرَائِيلَ أَكَن چِيوَا كَرْكُ بَوْتَاوَ كُوَا سِي اللَّه كَرْكُ شِرْكَا كِينَا أَبُو نَا غَبَا دَ اللَّه يَا جَا كُنَّن سُ أَكَي سِي چِي وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا كُمَا كُ كِيَوْتَتَاوَ مَهَايِفَا غُدَا بِيُو Sannan a cikin sutul Isra'i, fadin Allah: wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Nan ma yace Allah Ubangiji ya zartar da doka, kar a bauta wa kowa sai shi, sannan kuma iyaye guda biyu a kyautata musu. Allah yake cewa: imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan ma'rufa wa qawlan karima. In daya daga cikin su ko su duka biyun suka girma tare da kai, suka yi shekaru, kai kuma kana katasa, to karkace musu koda kash. Shine malamai suka ce wannan shine abu mafi karanci kenan. In ko ya zama an hana wannan su yi magana, ka ji aranka baka so ba, ka ce me yasa an hana? Ka ga duk abin da yake sama da wannan an hana shi kenan. Duk abin da ke sama da wannan natsaki ko musu ko jayayya ko karya dokarsu, ko kuma Allah shi kyauta har a kai ga zagin iyaye, ko wani ma ka ji labarin ya daki mahaifinsa ko ya kashe, ko suna musayar kalmomi, kaga duk wannan ta'anniti ne mummuna, yana daga cikin sababbin bala'o'in da muke ciki a rayuwa.
Gaskiya ne.
To haka kuma a cikin sutun Nisa'i, fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa: wa'budullaha wala tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana. Muka lura da waɗannan ayoyin ana yin muqarara, ana akwai dilalatul iqtiran, a ambaci
za a canza layin inda kake gona.
To alhamdulillah, kamar yadda nake fara algata malam, muka lura dukkan ayoyin suna fadan a bautawa Allah kar ayi shirka, abu na gaba sai a ce kuma ayi wa iyaye biyayya. To wannan shi ake cewa dilalatul iqtiran, an gwama abubuwan guda biyu don nuna muhimmancin su, cewa abin da ke biye da bautawa Allah shine kuma biyayya ga iyaye mahaifa haka in muka kalla har ila yau fadin Allah a cikin suratul luqman da yace wasalal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amay mun yi ma mun ja kunnan dan adam cewa ya kula da mutuncin iyaye saboda sai aka ambaci ɗaya daga cikin dalilin da yasa aka ce haka shine mahaifiyar shi ta dauki wahalar shi rauni bisa rauni raunin daukan ciki da laulayi da wahalan haihuwa da shayarwa da cin kashin shi da duk wahala har ya girma to wannan wajibi ne ya biya ta wannan wato abinda zai iya shine biyayya din haka a cikin ahkaf fadin Allah wasanil insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wada'atuhu kurhan wannan ma irin wacce ce ta dauke shi cikin wahala kuma ta haife shi cikin wannan wahalan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahar daukan cikin shi da haihuwa watanni 30 kamar yadda malami suke tattauna maganganu masu tsayi akan waɗannan ayoyi ba muhallin ayi ta istiradin su bane haka nan cikin ankabutu wa wasilal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah yace mun ja kunnan mutum lalle kyautata ma iyayensa amma idan suka yi jayayya da kai akan kai shirka to kar kai musu biyayya akan shirka dan a kaddara mutum yana da iyaye wadanda ba musu mai ba su ne musu mai da shi cikin kafirci to nan ba zai musu biyayya ba amma duk da haka zai musu wasaifin wa fi dunya ma'rufa zai zama nan lafiya da su da mutuntawa to wadannan wasu daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma kenan mun kalli bangaren hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai da suka zo da ma'anoni ire-iren waɗannan da suke nuni zuwa ga falalar bin iyaye. Hadisi da ke cikin Muslim da sunanta Imam Tirmidhi daga sabon manzon Allah Abu Huraira Allah ya kara masa yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ragima anfu ragima anfu ragima anfu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su uku kamar kace ya shiga uku ya lalace ya shiga uku ya lalace ya shiga uku ya lalace. Sabai suka ce wane ne ya Rasulullah? Yace man adraka walidayhi inda al-kibari ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhul al-janna. Duk mutumin da ya riski iyayen shi guda biyu sun girma shi ma karfin shi ya taso ko duka biyun ko daya kuma yayi sakaci ranar al-kiyama bai shiga al-janna ba. Ma'ana ga tikitin aljanna akan plate ala tabaqin min zahabin akan plate na zinariya dauka kawai zai yaje ya hau jirgin aljanna amma yayi sakaci da shi annabi yace wannan ya shiga uku ya lalace wannan yana nuni zuwa ga biyayya ga iyaye sababin shiga aljanna ne rashin bin su sababin asara aljanna ne to haka kuma yana daga cikin ayyukan da Allah ya fi so shi biyayya iyaye kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim hadisin sahabi Abdullahi dan Mas'ud wanda a wata riwaya ya ce shi ya tambaya ma da kanshi ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama wani aiki Allah ya fi so daga cikin ayyuka sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mashi as-salatu ala waqtiha kulli waqtiha yin sallah akan lokacinta yace qultu thumma ay sai kuma wanne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Annabi ya ce birrul walidayni sai biyayya iyaye har yake cewa daga nan kuma ya tambaye shi ce mai jihadi yake cewa da na neme ya kara mu ma da ya kara mu to kaga wannan yana nuni zuwa ga biyayya iyaye daga cikin shine aiki na biyu a jeren gi ayyuka da ake na gabobi bayan tauhidi wanda Allah yake so bayan yin sallah akan lokaci babu abin da ya kai biyayya iyaye haka nan wasu hadisi suna nuni zuwa ga biyayya iyaye tana ma gaba da jihadi a cikin sunan ta Ibn Majah akwai riwaya da ta fito da magana fili wanda wani mutum ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya manzo Allah na zo ne ina so in bi kan je jihadi annabi ya ce mishi wai hak a ummuka hayya ya ce kai mahaifiyar kana rai ya ce to ka je ka mata biyayya ya ce na sake kewayawa na shigo ta wani bangare kai ya sake kai ya gane ni na sake yin wannan tambaya annabi ya ce mun ya sake ce mun wai hak a ummuka hayya mahaifiyar kana rai ya ce to fa barraha ka je ka mata biyayya da aka yi haka na uku sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ka je ka tsuguna a jikin kafarta aljanna kana nan a kafarta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi kaga jihadi ne za a je wanda shine zirwatu sunamil islam amma bai kai da'a da biyayya ga mahaifa ba don haka inda mutum zai ci gashi jihadi mahaifin shi ya ce a'a hakura zai yi malamin farko a tarihin su akan samu malamin da zai so ya fita gari ya tafi wani waje karatu neman ilimi amma sai iyayen shi su ce a'a sai ya hakura yazo haka kamar a tarihin al-Imamu Adh-Dhahabi ya daga cikin abin da yasa bai samu halin fita daga garin Dimashku ya tafi wasu garuruwa neman ilimi ba saboda baban shi na kaunan shi baya so ya nesa da shi dan haka bai yi iyaye har ila yau tana samar da yarda Allah kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Tirmidhi da Ibn Hibban yake cewa ridallah ridar rabb fi ridal walidaini wa saqatur rabb fi saqatil walidaini yardan Allah tana cikin yardan da iyaye za su yi da kai fushin Allah yana cikin fushin da iyaye za su yi da kai sannan kuma har ila yau biyayyar iyaye tana fitar da kai daga matsalolin rayuwa matsalar da zaka shiga a cikin tattalin arziki ko wajen aiki ko wata fitinar rayuwa ko bashi ya maka yawa ko duwar abu da ya zama maka matsala ko sarkakiya rayuwarka zaka iya tawassuli da biyayyar iyaye Allah ya fitar da kai kamar yadda ya faru da waɗannan bayan Allah guda uku masu hadisul ghar wanda suka je kogo ya rufe da su dinnan suka yi ta tawassuli da ayyukansu ɗaya daga cikin su yayi tawassuli ne da aikin da yake na biyayyar iyaye Allah subhanahu wataala ya buɗa musu suka samu suka fita to bai ga waɗannan ila yau Allah shiga tamala akwai hadisai da suka zo da yawa waɗannan misalai ne kawai na wasu daga cikin hadisan da suka zo dan nuni zuwa ga wannan mabda'i na biyayyar iyaye akwai har ila yau hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake aka tambaye shi cewa wane ne man ahaqqun nasi bi suhbati wane ne mutumin da yafi cancanta na zauna da shi kamar zaman aboki da aboki ya more ni more shi ya ga farin ciki na taimaka mishi a rayuwa sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutumin da ya tambaye nan ummak mahaifiyarka ya sake cewa sai kuma waye ce ummak mahaifiyarka ha ila yace sai kuma waye ce sai ana hudu yace sannan kuma abu babanka daga nan kuma yace al aqrab fal aqrab makusanci ƴan uwa kakanni sirkai da sauransu haka dai haka ne Ibn Hajar da yake sharhin wannan hadisi yake cewa an gabatar da mahaifiya ne lura da cewa mahaifiya ta fi kowa shan wahala a rayuwa da mutum kuma ita ce kadai wato baiwa Allah da zaka iya bugan kirji cewa ba ta taba yi mishi bakin ciki ko ta ji haushin wani alheri da ya samu ko ya lalace ta kishi duk yadda mutum ya kai ya kawo wannan abu ne sananne a gunkowa zaka ga uwar shi dai tana son kayan ta hayo babu wanda ya kai ta san wannan mutum da ta haifa
ko mun lalace
shi zata bashi kariya zata bashi uzuri zata san yadda zata yi ta kokarin gyara abinta sawa'un hanyar kirki ne ko na banza babu wata uwa da za ta yi matsanta wai tunanin bari ya lalace ko da ko ta taimaka ba da sani ba ko da kauna ko da kuskure lalacen ita ne ba haka ta nufa ta ba ita nufinta kullum din ta yi funa kowa za ka uwa tana gaba da kowa a wannan sannan za ta sha wahalar daukan cikin nan da laulayi da fitintunin da ke biyo bayan haka sannan ta zo ta haife ta shayar har zuwa ya girma kuma ko ya girma har yanzu ta gunta danta ne dan kankanin nan da take ji shi ko ya girma ya haihu ya yi ya da jikoki ita haihu dan danta ne
tausayin nan
kaga ko uba ba ya irin wannan tausayin uba in ka girma zai barin ka kai ma ka je da dinda take
wa za ta iya ciwo bashi
so sai kuwa ta je ta kai ma danta a gidan da yake da iyalansa ta kai masa abinci
ko
da bai kulawa da ita ba ta so ta ga ya gaza ko jikokinta sun shiga cikin wahala da sauransu sai to da haka aka fadi uwa aka maimaita ta to da haka sai in muka lura da kyau algatu malam malamai suna cewa kamar da Ibn Qayyim yake fada cewa zunubin saba wa iyaye yana daga cikin zunubin da Allah subhanahu wa ta'ala bai bari sai an je lahira ya sakamako
gaskiya ne
kuma sai yace abin da yasa Allah yake yin haka ɗayan biyu ne hikima da malamai suka gano ko dai saboda idan har yanzu wanda yake wannan laifin mumini ne Allah ya nufa shi da ya tsira to sai Allah ya mishi azabar wannan laifin a nan duniya domin aka je lahira ba zai dauka wannan azabar ba
gaskiya ne
tunda abu mafi girman azaba shine shirka
gaskiya ne
to wanda ke biye da tunda aka ce ai tauhidi da amma tauhidi sai an bace bai iyaye kaga aka san tauhidi shine shirka shi an shiga wata babuta
gaskiya
to me biye da shi biyayya iyaye take biye da tauhidi ko kaga shi kuma aka san shi zaba wa
iyaye
to ya kamata azaba shi ta zama ita ce ta biyu daga shirka to amma in mutum ya da imani musulmi ne Allah ya tausaya mishi sai a mai wannan azaba a duniya domin aka kai shi la aka bari aka ji lahira ba zai kai labari ba shine dalili da malamai suka ce yasa kake ganin Allah yake yin sakamakon tan a duniya ko kuma inji malamai suka ce saboda sauran mutane su gani su dau izina cewa ji abin da wane yawa iyayen shi jiya da sakamakon da ya samu to dan babban barna ce sai kowa ya janye daga barinta shi yasa Allah bai sitirtawa ko ya kyale sai an je lahira wannan kuma bai nufin wai dan mutun ya saba wa iyayen shi a nan duniya ya sha wata wahala kuma shikenan wai ya ci banza din sai yun an je lahira akwai sama
sake
warai da gaskiya dan yin zama wata kila an yi mishi din ne saboda nabina saboda izina ga wasu kaga shi ba hukunta shi ba an yi amfani da shi ne a matsayin scapegoat wato wanda wasu za su gani kamar samfur ne to har yanzu shi yana da arabin shi bashin wannan din to dan haka laifi ne mai matukar tsanani kwarai da gaske
na'am to akan kalla kafin ci gaba da tambayar da zan yi shine wato a tsakanin su iyayen nan akwai wani kenan wanda yafi wani karfin wato da'a tsakanin uwa da uba to wanne ne yafi karfin
gaskiya ne
kawo hadisin
malamai sun tattauna wannan gaskiya Ibn Hajar ya kawo maganganun malamai a Fathul Bari mafi yawan malamai sun tafi akan cewa lalle mahaifiya tafi karfin biyayya da da'a yace duk da wasu malamai kaman Al-Qadi Iyad da wannansu su suna ganin duka matsayin daya ne yace amma zahirin hadisai yana nuna zuwa ga cewa mahaifiya tana sama da mahaifi musamman inda za a samu inda maslahohin za su yi karo ga abinda wane ke bukata ga abinda uwa take bukata ga abinda mahaifi ke bukata ya zama abinda kai kuma za ka iya yi dukiyar na guda ɗaya ne to kaga nan akwai aulawiya zaka fara da mahaifiya wasu malamai haka suke gani
to kamar yanda malam ka kawo saba wa iyaye shi sabawan sai ya zamanto an yi kace na ce da su koko koda wani abu da zai yi ya bata musu rai koda ba su buɗe baki ba Allah yana daukan fansa kai
to lallai shi al-uquq kenan al-uquq da ake faɗa da larabci shine ma'anar shi kai mukhalafa sabawa kamar yadda bawo shi ke cewa kuma babit din shi da iya malamai suka faɗa shine mutun ya aikata an yaf'al al-insanu ma yata'adha minhu walidahu mutun ya aikata duk wani abu da iyayen shi za su cutu shine uquq duk abin da za su iya cutuwa ya aikata to yayi uquq da haka sawa'un magana ce ta baka ko wani aiki da ya aikata suka ji damuwa matuƙa wannan aikin ba wai bauta Allah bace yi wani abu ko rowa ya hana shi su abun hannun shi ko ya je ya dinga yin magana a wani waje game da su yana kai ƙaran su kaman da zai ta gawa matar shi cewa mahaifin shi bata kyauta mai ba ta mai kaza ko kuma rashin ziyararsu kamar wanda yake iyayen shi suna wani gari wani ma suna gari daya yana tarkokin shi bai kula su ba ma'ana duk abin da in suka tuna cewa wani ya mana kaza za su ga cewa bai kyauta mana ba ko kuma koda su sun haƙura ba su damu ba amma wannan abin a shar'ance rashin kyautawa ne ko a al'adance al'ada mai kyau rashin kyauta ne alal misali yanzu wani zai zama baya ba goma ya fi shi sai shekara amma za ta ga ita ba komai ta ba shi uzuri amma a al'adance al'ada mai kyau ma'arufi da addini ba daidai bane matuƙa ba yana kula ne a gidan yaro ba yana walwalan shi ko ba shi da lafiya ko kuma misali yana wata ƙasa a ce tana Zaria yana Zaria ko tana Kaduna yana Kano ai wata ɗaya wata biyu har shekara kuma lafiya lau bai je ya gaishe ta ba kaga wannan ba kyautatawa a ciki
ko da yana yattasil
ila
bi malihi
watakila kuma to
yana aikawa
da kuɗi za ta so ta ganshi duk da haka ya danganta ne dai ga yanayin amma muna kwatance ne ta yu ya zama aikin da yake ba zai iya samun halin zuwa ba kaga wannan za a bashi uzuri ta yu jami'in tsaro ne yana da wani ogan shi wanda bai bashi uzuri ko ya bashi pass so ya danganta dai amma dai a ce haka nan ka ki zuwa to wannan zai iya zama uquq shi ma kuma kamar da annabi ke faɗa a cikin hadisin Bukhari yace la yadkhulul jannata qati'un baya shiga aljanna mai yankewa malamai suka ce farkon wanda ake tunuwa a wannan yankewan shine mai yanke zumuntar shi da iyayen shi kafin wata zumunta daban zumunta da ke tsakaninka da iyayenka ita tafi komai muhimmanci
insha Allah
eh na'am malam
to akwai wani lokaci cikin hakukin nan da ka kawo kafin mu tsallake zuwa ci gaba da karatu
na'am
akwai wani lokaci da zaka ga mahaifi ya buƙaci taimako ko mahaifiya ta buƙaci daye masu hidima na kuɗi dan yaki sai su dauka su sai zai rika gulman su ina cewa baba ya ci mai kuɗi kuma mata ci mai kuɗi menene matsayin dukiyar da a wajen iyaye
na'am to dukiya duk wanda ya mallake ta tashi ta yafi kowa karfin tasarrufi akan ta amma iyaye suna da damar su shiga cikin dukiyar ƴaƴan su bil ma'ruf ba tare da sun kuma sun nuna zalama ba misali kuma abin da ya kamata yi shine ya kauda kai wato da iyaye da miji mijin maccen aure da shugaba da malami waɗannan guda huɗu zaka ga duk shari'a ta yi umarni da a musu biyayya
gaskiya ne
to ba ana nufin kullun suna kan gaskiya bane za su iya yin abin da ba shine aula ba amma kai na ƙasa da su su ake ka hakura shine mutuncinka shine tsirarka wurin Allah da rayuwarka dan haka idan uba ya shiga cikin dukiyar da ya dauka yayi wani abu ko da abin da yayi ba abin da ake ganin ya kamata bane to kai ɗanka ya hakuri kar ka sake ka faɗi mummunan magana akwai hadisi da ke cikin sunanta Abu Dawuda wanda irin haka ya faru da wani da wanda mahaifin shi ya ci bashi a gunsa mahaifin ya ci bashi ya ki biyan bashin kai ta korafi daga baya har yaje kai ƙara gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sa aka je aka kira wannan bawan Allah ce gashi ɗanka ya kawo ƙaraka ka ci bashi abu ya zama abun terere har akwai wasu baitoci da aka rawaito ne da yake akwai tattaunawa game da ingancin tabbato wannan baitocin amma asalin hadisin anta wa maluka li abika ya tabbata so dai wannan baitoci ne na garautuka mauludan wa ultuka yafi'an zuwa ƙarshen su dogayen kasida ne to su ne ake tattaunawa akan ko ya tabbata amma asalin hadisin anta wa maluka li abika da kai da dukiyar duka na babanka ne da haka babanka ya da tasarrufi akan dukiya shi yasa koda ya shiga cikin abinda za a yi kira da suna sata ya dauko a ga kamar barawo ne don haka mahaifinka ne babu yanke hannu a shari'ance
kuma ba zunguri
yau babu
zunguri
babu zargi yau kuma duk wanda ka ga an kai ga an yi haka da shi to shi ya ja in kana ba shi san da ya kamata yadda ya kamata shi zai tasasu zuwa ga ya dauki dukiyanka ba da izininka ba
gaskiya ne
wannan alama ce akan cewa ka
kai
watsi da shi ina so in ƙara wancan magana akan wancan magana ta Ibnul Qayyim cewa ba fa shi Ibnul Qayyim ne ya faɗe ta da kanshi ba akwai hadisi da ya goyi bayan magana cewa Allah baya barin zunubin sabawa iyaye sai an je lahira yana cikin littafin Musadarat na Hakim dan waje Tabarani daga Abu Bakarata da yake cewa Annabi ya ce kullu dhunubi yu'akhiru Allahu ta'ala ma sha'a minha ila yawmil qiyamah dukkanin zinubai Allah yana iya jinkirta sakamakon su yadda ya ga dama su ranar alqiyamah illa uququl walidain in banda uquq yace fa inna Allah yaj'aluhu lisahibihi fil hayati qabla al-maut shi wannan Allah yana sakamako a wannan rayuwa kafin mutuwa hadisi ne kuma tabbatacce to a ƙarshen wannan hadisi ne Ibnul Qayyim ya wancan fasarorin na'am
mai sauraro kana sauraron shirin majalisin malamai kai tsaye daga wannan kafa ta GITV da Alheri Radio kuma muna tare da Dr. Kabir Asgar wanda yake tattauna mana akan abin da ya shafi bin iyaye da da'a gare su da saba musu Dr. ta wani janibin bangare guda daya zaka ga akwai wasu haƙoƙi da suke faruwa tsakanin wato iyaye da mata wani lokaci abin sukan wato samu rikirkicewa a rasa tantancewa kamar yadda ka so mai yanko bayani cewa wani yakan kai karan matan iyayen shi wajen matan shi to menene ya kamata a ce su kamar a ce haƙƙin wato ƴaƴa akan iyayensu sannan kuma da haƙƙin mata akan mijinta
to abinda yake faruwa yawanci wannan galibi ya samo asali ne daga wata al'ada ta akwai wani takun saka tsakanin uwar miji da matar da sarka kenan wanda kuma gaskiya ba al'ada ce mai kyau ba al'ada ba ce mai kyau ya kamata kowa ya san matsayin shi ya mutunta ɗaya ita dai mata aure ya kamata ta san wannan uwar miji a matsayin mahaifiya take gare ta duk abin da ya kamata sai ma uwarta na girmamawa da kauda kai da mutuntawa da hidima dole ne taimako uwan mijin nan
gaskiya
wajibi ne akan ta ita kuma uwan miji ya kamata ta gane ita ma wannan yar to a matsayin yadda take
gaskiya
yadda take san danta din nan to ya kamata kuma ta soma ta shi to wani lokaci yakan faru ne a zargi yakan shiga cewa kowa na so ya dominating kowa yana so ya zama shike da ta cewa akan
danta
wani lokaci har su sanya shi a tsakiya ya rasa
dindin shine mutum ka saka bashi ya san wanda zai
ga matarsa ga mahaifiya
na'am
ito gaskiya irin nan kamata yayi kokari ya sulhunta a samu zaman lafiya kuma sulhuntawa zai biyo ne tabbayan cewa ya zama akwai adalci ma kowa ita mahaifiya kar a dinga mata abin da za ta ga kuma kamar cewa an wayi gari an yi watsi da ita saboda yayi aure kar ka sake kai ma mahaifiyarka haka
na'am
yo ita kuma matarka da zaran ta fara nuna za ta maida mahaifiyarka abokiyar hamayya to ka ja kunnanta cewa ana dara uwa fidata yake
eh a ja hanbre
yawa ka ja mata kunne ta gane cewa a hir dinki da mahaifiyata
gaskiya ne
lalle ki taka mahaifiyata burki ba zan jura ba to tun farko idan mutun ya wuce kanci haka shikenan ita kuma da tijuwa ta ga cewa da hakokinta an bata wani lokaci kuma tsabar abinda muka faɗa ne tsabar kaunar dan ne za ta lura ne cewa kamar za a cutar mata da za a mallake shi za a dinga juya shi
to ba ta gina wasu hidima mai zafi haka wanda ya kamata ya dan
sauka to wani lokaci kuma hala wani abun ita ma sun da take tare da baban shi hala ita ma ta yi irin wannan abu yanzu ko ba ta bari a yi madanta ba duk irin wannan shine amma dai ya kamata iyayenmu su gane su san matsayin su kuma kar ta bari ta shiga hurumin da za a raina ta
gaskiya
ita kuma karama ta gane ta karama ce ta iya bakinta ta san girman darajarta ita ma mahaifiyarta tana da sirkai za ta so ta je ta gidansu ta ga matan yayi da kannanta suna wulakanta mahaifiyarsu
ba
su so ba haka ne ita ma wannan tana da ƴa da ta yi aure a wani gida ba ta so ta je ta ga cewa sirka ita nan tana kuntata mata ita ba ta so ba to ya kamata duka biyun kowa sai ya yi wa kanshi adalci yi wa kanshi katin da nazo so da dama zaka ga ana samun iyayen su ne ba su da gaskiya wata nan kuma ƴaƴan su ne ba su da gaskiya ko kuma duka ana cutar da juna duk ana samu kuma dire wannan rayuwa ba ta da dadi
ba dadi
karshe shi mijin za ku sanya cikin kunci ya rasa yayi zai ba zai iya gujewa mahaifiyar shi ba kuma matar shi ma yana son ta kuma hala akwai haihuwa ma tsakankani ba za a iya rabuwa haka nan kawai ba duk sai rayuwa ta mishi kunci
shi sai ya ga uwa ya shiga aljanna ita kuma matar ce
ta bi shi ta miji kwarai kwarai
sai matan ta hakuri ta bi mijin
su ba
ta saba uwan gaba
kwarai da gaske
Allah ya sauki
to amin amin
dakta akwai wani lokaci da zaka samu wato ana kasa tantance wato haƙoƙi na su kansu iyayen akan yaya su kuma menene haƙin da yake tabbatacce na iyaye akan yayan su don yayan mu ji mu kiyaye
eh to haƙin da ke kan wato yake kan yaya na iyaye shine idan mutum yana da iyayen shi suna raye da farko dole ya musu biyayya shine haƙƙi na farko to kuma biyayyan nan suna ne mai fadi shine duk abin da suka sa shi wanda zai suka ce yayi yayi abin da suka ce ya bari ya bari abin da suka nemi ya musu iyayi sannan ya fada musu magana mai dadi ya dinga musu addu'a da fatan alkhairi ya dinga kyautata harshen shi wajen magana da su duk abin da za a kira da suna biyayya to wajibi ne akan shi duk abin da ake kira da suna biyayya wannan shine haƙƙin sannan kuma ya guji bacin ran iyaye ko a kokarin wato yin fito da ra'ayinsu ko da kuwa yana ganin cewa ra'ayin shi ne yafi wannan musamman ga mata ƴaƴa mata masu yin jayayya da iyaye akan aure ba karamin kuskure bane iyayen ki su ce ga abin da suke so ke kuma ki kafe ki ce ba ki son wannan abu
wasu hakkoto suka ne
hakkoto ko kuma ai barambara da ita ce ke kin cikin gidan ta ji ta gani din wannan duka baya samar da albarka a cikin auren kuma mijin ma da zai aure ki yana da hankali yaga kina da kima da iyayen ki ya kamata ya guje ki babu alamar cewa ke ta gari ne gara ke ki hakura iyayen ki daga baya su nadama su ce ashe mun cucuwanci akan su hakura daga baki ke wannan nadama dan duk ana samu ta yiwu daga baya wanda ya shiga haƙƙin wani ya gane to gara su gane cewa su ne ba su kyauta miki ba su iyaye da ke ki gane cewa ke ce baki biyayya ba a lokacin zaki zama kin makara zaki dawo ai ta miki guri a cikin dangi auren bai dadi ba da sauransu kuma har abada wannan stigma din ya biki
gaskiya
idan haka abin da yake haƙi shine biyayya da girmamawa matukan suna rayi da kuma bayan mutuwarsu ci gaba da yi musu addu'a da sada zumuncin su da sauran abubuwan da muka ambata a baya insha Allah
akwai bambanci ne tsakanin addu'an da suke raye da wanda kuma bayan sun rasu
yafi muhimmanci ne idan sun rasu sai ake akkada shi amma suna raye ma za a yi musu addu'a Allah ya gafarta ma iyayena Allah ya sa su cika da imani Allah ubangiji ya ba su abin da suke nema na alkhairi Allah ya saka musu alkhairi to in bayan sun rasu kaga addu'a za ta takaice ne akan Allah ya gafarta musu wanda kuma yana daga cikin abubuwan da Manzo Allah sai suka mai tabbatar da cewa wasu mutane sukan wayi gari a lahira su ga ayyukansu sun karu har sai su tambaya cewa to ai bamu san da waɗannan ayyukan ba sai ya gaya musu cewa to ai wannan addu'a ne da ƴaƴanku suke muku
Allahu Akbar
wanda bai ma iyayen shi addu'a alama ce akan cewa ba mutumin kirki ba
la ilaha illa Allah
domin annabi ya ce awwaladun salihun yad'u lahu awwaladun salihin yad'u lahu in mutum bai addu'a to kaga bai zama waladin salihin ba ya dai zama waladin kawai wani abu can daban
na'am dakta har wala yau akwai wajen magana harshe da kai Allah ce a tausasa harshe
na'am
tunda Allah ce kar ai musu ka ce musu uffin kuma kai bayan cewa ma ko ma abin da bai kai uffin ba ma bai cancanci a ga mai iyaye ba wani lokaci iyaye za ka ga yara ƴaƴa suna musanyen miyau da su wato za su faɗa kaji yaro ya faɗa sama yayi tsawa ya daga murya sama da nasu to wannan menene hukuncin irin wannan yaran kuma me ya kamata su yaran da suka yi nadama ko suka ji wannan karatu ya kamata sai su gyara
babu shakka babban abun Allah wadarai ne ya zama mahaifinka ko mahaifiyarka tana magana kana yi tana faɗa kana maimaitawa ko kana musawa ko haka kana daga murya kana rantsarantsi babu shakka wannan mummunan aiki ne wannan kabira ce cikin kaba'ir kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa daga cikin kaba'ir akwai sabawa iyaye ta irin wannan fuska idan mutum ya ji irin wannan wa'azin yayi nadamar cewa abin da ya lalle bai kyauta ba amma abu na farko shine mutun yayi itirafi da laifin shi rabbana inna zalamna anfusana kai itirafi kai yadda cewa lalle kai laifi idan iyayen suna rayi to da sauki sai ka garzaya ka je ka tuba a wajen su je ka zauna a gaban mamanka ko babanka kai kuka na nadama ka tuba kai alƙawarin ba za ka saki ba ka roki kuma su yafe maka zunubin da kai musu sannan kuma ka gode musu in sun yafe maka kuma za su yafe din
gaskiya
iyaye suna yafewa za su ji dadi kuma cewa yanzu wani yayi hankali
gaskiya
za su ma wani ma sai ya dinga gaya wa dangi ya ce alhamdulillah wani yayi hankali wallahi yazo ya tuba kaza 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 zai zama wani abun jinjinawa to abin da ya kamata kai kike din suna rayi idan ko har sun riga sun ba duniya to wannan fa mutun ya shiga cikin halin haurayi sai dai ta tuba da istighfari da sadaka da azumi da neman qurba da nadama ya Allah Allah ya kallu wannan ya gafarta mushi ba wanda zai maka alƙawarin cewa in kai Allah ya karba ko ya gafarta sai riga sun mutu da takeicinka to gaskiya mutum ya riga ya shiga cikin kantafi maso ma asara to amma da yake shi Allah gafurur rahimun ne kuma hatta shirka idan an tuba Allah yana yafewa abu da Allah baya so shine ka mutu kana shirka amma in mutum ya tuba Allah yana gafarta to sai ka ci gaba da tuba kai ta tuba kana musu addu'a kana neman gafara Allah kana nadaman zunubanka sai Allah subhanahu wa ta'ala in ya so ya karba sai ya karba sai ya maka rahama Allah ya tsare
amin amin daktar kusan tambaya na karshe shine wani matsayi ne mutum zai kai shi a karan kanshi ya ji cewa kaman ya samu daidaituwa da kyautatawa iyayen shi
to kamar yadda yazo a cikin wani hadisi cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa babu abinda mutum zai yi ma iyayen shi ya biya su sai in ya zama kamar a ce ya tarar da mahaifin shi a cikin bauta kangin bauta sai ya siye shi ya yanta shi da mutum zai yi haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan ya kai kwatancin a ce ya biya su to da haka kaga kenan baka iya biyan iyaye sai dai kai ne kai ta yin abinda zaka iya kai ta yi dai har abinda ake so dai yi kokari dai ka sa musu farin ciki in dai suka gamsu suka ji farin ciki to kai kuma sai ka ƙara kaimi ka ƙara kwazo
gaskiya
eh amma ka ce wai ka biya bari ka dena dan ba bashi bane wanda zaka ce a to ina ta biya ina ta biya ina gama biya shikenan ba karebin da mu a zaka yi tayi ne kan jiki kan karfi domin kamar yadda muka faɗa tun farko tikitin aljanna kane a wajen ka ku ga bai kamata kai wasa da shi eh dan haka babu wani wani lokaci da zaka kai cewa to ni fa yanzu tunda dai na kai babana maka na gina mishi gida na sayo mamana
mota
tana da direba ana kai ta unguwa ba ta da wani matsala a rayuwa gashi nan ga gidanta nan lafiyayyen kowa yazo da masu abinci duk wannan hayyan da baka biya ta ba domin hayyan da baka biya ta yunkuri guda na nakuda ba ba za ka iya shi ba eh ba za ka iya ba to dan haka har yanzu baka biya ta ba ka dai kwatanta to abinda yake so dama saddidu wa qarin a toshe kafan barna a kusanci kofar alheri eh kai dai yi kokari ya zama suna jin dadin abin da kake suna sa maka albarka suna nuna maka cewa ai alhamdulillah sun san cewa haihuwa ta yi rana to in kai haka ka samu abin da kake nema amma a ce wai ka biya ka gama a wannan yana da matukar nisa kwarai da gaske
wallahi wannan albishir zaka yi ma masu iyaye kuma wani alheri zaka nuna ma wanda iyayensu ba su da rai
to
daga cikin
albishir ga wanda duk yake da iyayen shi a rayu ko daya daga cikin su shine kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ka gane cewa ga hanya nan mai sauki kusa da kai ta shiga aljanna yi kokari kai ci moriyarta ka damke ta da kyau wannan kofa ta aljanna ta fuskar waɗannan abubuwa da ake ambata na kyautatawa ka ci gaba da yi wanda kuma iyayen shi suka rasu shi ma har yanzu alherin bai kubuce mishi ba shi kuma sai ya du kofa da addu'a kullun ko da yaushe kai ta musu addu'a kai ta ambatan su da addu'a gare su sannan idan suna da wato sauran dangin su da abokan mutuncin su suka ci gaba sadar da zumunci da su ma'ana abokan mahaifinka abun sana'ar shi ko wajen aikin shi ko abokan shi na rayuwa ko matan shi wanda suka rayu da shi ko da mahaifiyar ka bace suna cikin abokan shi mafiya kusanci ko makwabtan inda ya rayu ka ci gaba da sada zumunci da su kana zuwa kana gaishe su in kana da abun hannu zaka taimaka musu ka taimaka musu ka zauna ku yi taɗi da su ku yi labarin rayuwa da su to wannan shi ma yana da cikin ka nemi shawaran su ka nemi albarkar su yo sannan kuma kyautata musu don shi kyautatawa ta wannan bangaren kullun yana da buƙata ba wai da baka bane
gaskiya ne
kuma da malamai suke cewa yasa ke ta amfani da ashukuru yana da faɗi fiye da alhamdu shi alhamdu da baka to amma ashukuru za a yi da baka kuma za a yi da hannu
gaskiya ne
da zaka zauna kai ka tace ma iyayenka nagode baka musu komai ba to baka shukuru
ba su gane
sosai ba za su gane abin da kake ba insha Allah to wannan kenan insha Allah
a mai sauraro za mu baka dama kan wannan maudu'i mai mahimmanci wanda ta shafe mu kuma fatan za a yi mamalan tambaya kan maudu'in da ya gabatar maudu'in kuwa shine bin iyaye kyautata musu da kuma cin bata musu ko kuma musguna musu a rayuwa malam ya hallale dukkan matsaloli wanda yake cikin wannan a takaicen takaitawa kuma na tabbata kila akwai abin da baka gane ba ko akwai abin da kake da buƙatar ƙarin bayani to layin da za a same mu bayan an yi nesa da akwatin radio ko kuma mai amsakuwa ko a rage sauti shine maza dai za su shigo ta layin 0903532255 sannan kuma mata za su shigo ta 0803 4147 0803 4147 0803 4147 Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, wani alai? Dallatu tambayanka. Shi ke nan mala zai ansa insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna tare da wace? To tambayan ki. Muna jin ki. Muna jin ki mana.
Tambaya ta ke ni idan
Na'am. To. To malam dai ansa insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ali alai. To ka dai dan daga murya ne jan ba ma jin ka. Kana muna tarowa ne? To to je ka tambaye ne na ji kofar doka. To I mean to mun gode a dakta bare ka ansa wannan tambaya tambaya na farko
na'am
to bare ga wannan ta shigo assalamu alaikum wa alaikum salam wa cha layi tambayan ki
amin
tambayan ki tambayan ki to da Allah ki rike koyi mana godiyan a can wannan lokaci ne na tambaya malam zakka ga mai tambaya na farko dallatu
na'am
ke cewa auren dole da iyaye suka rike wuta
eh
sai sun hada auren dole saboda akwai dangantaka tsakani
eh
sai sai ka aure yar kanwata misali
gani
yau ya ce malam wajibi ne shi wannan auren dole koko ana dai
to kadiya ta auren dole wani abu ne mai sarkakiya kamar yadda ake defining din shi shine a auren wanda ya mijin da ba shi take so ba to gaskiya aslan wannan shari'a ba ta goyen bayan shi musamman idan wannan ya ta riga ta girma ta san ciwon kanta mumayyiza ce amma abinda mu muka fada anan shine cewa in har hakan ta faru to tayi hakuri shi ya fi mata yadda ta fandare ma iyayen
gaskiya ne
tayi hakuri ta yadda da kaddara da Allah ya kaddara mata shine a khaffu darareni fiye da ta fandare ai ta fituna da ita amma ba muna cewa abinda iyaye suke na auren dole ya dace bane aure ya kamata ne a ce iya tana so kuma iyaye ta suna so kamar yadda malamai suke cewa wato kada ki tirsasa ma iyayenki sa aura miki wanda ba sa so shi ma auren dole ne kamar yadda kuma iyaye kar ku tirsasa ma yar ku ta auri wanda ba ta so duka biyun ba daidai bane inda aka samu irin wannan tatabar zanto abin da ya kamata shine a hakura ko kuma wanda yake na ƙasa shine iyayen kenan su su bi abin da iyayen suke akai amma aslan ba shine abin da ya kamata ba shi bane
da latu amsan ka ya fita sannan maman Sabi take cewa idan mutun yayi mafarki da iyayen shi wai yana son suna son a yi musu sadaka ne ko addu'a
ko addu'a
wannan maganan haka yake koko
to ya danganta ga irin mafarkin ne farko dai idan kai san da kai mafarkin mutumin da ya riga ya rasu to mafi yawa fiye da kashi 90% na mafarkin mutumin da ya riga ya rasu to mafarkin na gaskiya ne mafi yawa kamar da malamai suke fadi to ya danganta ga me ka ganshi yana yi ko ya kuka yi da shi amma dai abin da ya kamata mu gane shine ko ka gansa mafarki ko ba gansa ba dama suna bukata addu'a
gaskiya ne
duk wanda ya mutu yana da bukata addu'a ballantana kuma wanda yake da haƙƙin addu'a akan ka shine iyaye din
gaskiya ne
eh
akwai mutane biyu da suka ce suna malam fata alkhairi bari mu
yi sakar da wai
assalamu alaikum wa alaikum salam wa ci alai tambayan ki eh ba malam ya ce ba Allah ne ya ce to to bar malam ya ce ne sarkakiya kenan eh bari mu je ga tambaya daga ba assalamu alaikum assalamu alaikum barka da wani alai wanda
yayin shi suke da fada
eh na'am to shi ke da Allah ɗaya gari ban ba assalamu alaikum wa ci alai tambayan ki maman Khadija to daktar bari mu je ga tambayoyin wayannan kafin mu samu mai kira na gaba. Maman Zainab take cewa mahaifiya ce kamar yadda aka kawo nasi cewa a yi biyayya gare su, sai mahaifiya ta ce miji ya saki matan shi akan wani ɗan ƙaramin dalili ga yaya, shin nan zai yi biyayya?
To idan aka samu irin wannan takun saka mahaifiya ta umarci mutum ya saki matan shi kafin a kai ga tunanin ya kamata a yi ko ba abu ba, abin da ya kamata shine a nemi maslaha a samu wanda za su iya gaya mata ba ta hakuri a lallashe ta. Amma fa inda za ta nace ta ce san ba ta yadda ba, to haƙura ɗin shi ya kamata. Wato a kullum muna nuna ma ‘ya’ya ne cewa su yi haƙuri da iyayensu, kamar yadda na ambata ta farko, da iyaye da malamai da shuwagabanni da miji da aka ce a musu biyayya ba, ana nufin wai kullum suna da gaskiya ba, ba ka yi kirfi ba.
Ya wannan ta daɗe a kan layi kina bari mu amsa ta. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
To ita kuma kafin wanta a dauka
dan za ta shiga.
Okay.
Assalamu alaikum.
To maje da kai. Ita kuma uwar da za ta mahaifiyar da ta tursa sama danta ya saki matan shi, ta san cewa fa Allah ba zai kyale ta bai dan zalunci ta yi.
Gaskiya ne.
Dan sunan mu mahaifa. Wannan bai nufi duk abin da muka yi daidai ne, kuma babu shari'a Allah akan mu.
Gaskiya ne.
Idan muka yi zalunci Allah ya san.
Gaskiya ne.
Kuma Allah zai mana hukunci. Kuma ta gane ita ma ai tana da miji. Shi uban wannan dan. Inda shi kuma baban shi zai ce shi ma sakattatu kakan ɗan kenan, shi a kin sa an saki kin takura wa jika na, to ke ma a saki ki ya za ta ji ta ma, ya kamata mu dinga tuna wannan. Wani lokaci kuma ba akan wani laifi ne na a zo a gani ba, maslaha ce ta mu ta kanmu kawai da son zuciya, to ba daidai ba ne.
Wannan yake cewa iyaye masu faɗa wani shawara za a ba su wajen yin musu biyayya, ko sannan aka ce sai an yi faɗa.
To idan ka haɗu da na gaba da kai mai faɗa, haka za ka yi ta lallaɓa shi. Don misali idan oganka ne a ofis yake da faɗa, ko mai gidanka a kasuwa, ba lallaɓa shi kake yi ba, to haka shi ma na gidan za a yi ta lallaɓawa. Ko idan mijinki mai faɗa ne, za ka yi ƙoƙari ka irin abin da ba shi ke cewa ka sha maganin zama da mutum, ka san me yake so, me baya so, yaushe ne yake so a yi mishi magana, yaushe ne baya so, sai ka yi haƙuri haka a yi ta lallaɓawa har a labi lafiya inda Bahaushe yake cewa.
Bari mu je ga wancan akan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, wane ne a layi? To masha Allah. To muna jin ka, tambayan ka. To kafin ka sanar wannan, akwai maman Khadija su ce iyayen da ba sa kula da tarbiyyar yara har yaran su hau shaye-shaye, su kuma iyayen daidai da ba.
Wannan babban laifi ne shi ma a sharance, domin yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishi mutum laifi ya dinga tozartar da waɗanda Allah ya ɗora a ƙarƙashin shi. Babu shakka iyaye Allah ya ɗora musu wajibi da haƙƙoƙi, shi yasa ma aka ba su wannan privilege ɗin, saboda ai suna shan wahala su ma su ce da dukiyarsu da lafiyarsu da ƙarfinsu da tunaninsu don su tara cewa yaran su na mutanen kirki. Wanda da yake yin haka bayan ya tozartar da amana da Allah ya bashi na iyalan, sannan kuma ya cutar da al'umma gaba ɗaya, domin idan yaran nan suka lalace, ɓarnar da za su haifar ba ta tsaya a kan shi shi kaɗai ba, za ta shafi anguwa da gari, watakila da duk yankin ma da suke rayuwa, za su koya wasu munanan halaye ko su takura wa mutane su zama masu kwace da sata da fuske da fyaɗe da duk sauran munanan ayyuka. To kaga duka wannan yana komawa ne zuwa ga sakacin wanda bai kula da amana da Allah ya ɗora mishi ba. To shi ma wannan laifi ne babba daga cikin laifuffuka waɗanda bai kamata musulmi ya bari ya samu kanshi a cikin wannan yanayi ba.
Tambayan da na ƙarshe ya yi magana ne, ka tattauna shi a cikin karatu.
Haka ne.
Cewa wanda yake
daga
murya.
Gaskiya ne.
Idan ku yaga suna da laushi ko ku ba su da kuɗi da sauransu dai. Wani jan hankali da ya musu kome ya hukunci.
To muna ƙara jan hankalin ‘ya’ya cewa lallai-lallai su ji tsoron Allah, su daina irin wannan ɗabi’a, su kula da wato haƙƙi da mutuncin iyayensu. Ba daidai ba ne ba ma iyaye ba, duk wanda yake ya girme ka a shekaru ko a rayuwa, ba daidai ba ne ka dinga magana kana ɗaga murya kai kusa an kani ma wannan ya saba wa tarbiya ta gari da haka idan iyaye suna magana magana ake mayarwa ƙasa ƙasa ba a daga musu murya sai dai a mayar da magana ƙasa ƙasa insha Allah wannan shine abinda ya kamace ka ka ji tsoron Allah ka tuba abinda ka musu a baya ka nemi yafiyar su wallahu alam
to wannan tambayan kuma da an turo ne kai sai cewa bayan iyaye sun rasu
na'am
sai kuma yaran sai suka lalace
eh
menene hukuncin iyayen da su suke kabari hukuncin lalacewar su yana kan iyayen ne ko yana kan ƴan uwan iyayen ne
yana kan waɗanda suke
waliyansu
waɗanda aka bar su a hannunsu tunda iyayen sun riga sun yi iya nasu sun rasu wanda ya ci gaba da rike marayu ya wulakanta su har suka lalace shi zai dauki yawa wither shi zai dauki nauyin wannan lalacewar da aka samu ko kuma indika al'umma ce ta hadu akan barin suka lalace to ya zama dama fardu kifaya ne in babu wanda yayi da laifi yana kan kowa amma wanda ya riga ya rasu ai aikin shi ya riga ya kare in dai a iya rayuwar shi yayi iya abin da yake akan shi wanda ya kamata to insha Allah shi ya zira wallahu alam
to me sauraro nan zamu taka burki kuma mu ja linzamin wannan shiri mun kasance dan kusan minti 55 tare da Dr. Kabir Asgar a cikin wannan zauri muka tattauna akan abin da ya shafi biyayya ga iyaye da kuma muna nama iyaye Dr. ya tattauna mana bangarori mabambanta akan wannan wato qadiyya fatan mu Allah subhanahu wataala ya sa mu jimi aiki da shi
amin
a madadin shi dakta da ya kasance ta da mu godiya na musamman gare ka Allah ya ƙara ilimi mai albarka shirya zuriya kuma ya sa a mizani shugaban shiri Abdullahi Ibrahim wanda ya hada mu da kuka ji mu kai tsaye Ibrahim Muhammad sai injiniya tukur dan kawo da ya ta kaiwa da komawa ganin al'amura sun zo mu kai tsaye ni Bashir Abubakar Magaji nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh